A wani taron manema labarai da kungiyoyin suka kira a Abuja, jagoran tafiyar Suleiman Tambaya ya bayyana wa muryar Amurka cewa arewa da sauran sassan kasar za su fito kunsu da kwarkwatansu su nuna rashin goyon bayansu ga duk dan takara da ba zai iya lissafin tushen arzikinsa ba, ko kuma yana da halin mantuwa da yawan kokwanto wanda alamu ne na rashin natsuwa. Saboda haka bai kamata a zabe shi a zaben shekara 2023 ba. Tambaya ya ce kungiyoyin za su tabbatar cewa an yi kamfe da muhawara masu tsafta da taruruka na gari kafin lokacin zaben ya zo.
Muna da masaniya cewa shugabancin Najeriya aiki ne ko matuka. Idan ba a samu wanda yake hankali shi wuri daya ba, kuma jikin shi yana da lafiya ba, to ko mai lafiya irin wahalan da ke kasa yanzu yana da yawa. So idan ma ba lafiya kake da shi sosai ba za ta iya karasa ka, ko mai lafiya ma sai ya ci tuwo sosai. So muna neman wanda suke da lafiya wanda za su iya tashi su tunkari matsalolin da suke damunmu, ba wanda sai wani ya musu ba. Idan wani ne zai yi to sai mu zabi wanda zai yi, amma ba wai a boye bayan guzuma ana harbin karsana ba.
Tambaya ya ce kungiyoyin za su ingiza samar da wata doka da za ta tilastawa masu neman mukaman siyasa yin gwajin lafiyarsu, sannan su bayyana sakamakon binciken a fili a matsayin sharadi na tsayawa takarar kowace kujera. To sai dai masanin harkokin zamantakewa kuma mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, Abdulrahman Abu Hamisu, yana mai ra'ayin cewa wani abu ne da zai zama kaman da wuya a yanzu, duk da cewa akwai abin dubawa a cikin kiran da matasan suka yi.
Abu takaici ne a ce yau har zuwa yanzu matasan arewa basu san ciwon kansu ba, basu san inda duniya ta dosa ba, basu san abin da suke so ba, dangane da abubuwan da suka faru a baya ko kuma suna kan faruwa na rashin aikin yi, na rashin tsoro, na rashin tallafi, na yanda mutum zai yi ya samu ya cima wata buri da zai kare shi ya kare al'umma gabaki daya. A ce wai a yau suna magana batun azo a yi gwaji na lafiyar masu takara. Mun ga wayanda suke da lafiya wayanda kuma ba su yi ma mutanen su komai ba, mun ga wayanda su kuma suka yi rashin lafiya suna kan kargar mulki a Najeriya kuma suka taka rawar gani.
Daya cikin matasan kasar, Sale Bakuru Sabon Fegi da Maturu, ya ce yana goyen bayan wannan mataki 100%.
Gaskiyar magana ni ma na bi sawun takarori na kungiyoyin gamayyar matasa na arewacin Najeriya dangane da yadda suka bada shawaran a gwada kwakwalwan yan takarar masu neman shugabancin kasa nan daga kowace jam'iyya. Wannan abu ne wanda aka yi tuya ma aka manta da albasa. Abinda ma ya kamata a yi kenan sakamakon irin halin da Najeriya take ciki yanzu na matsalolin rashin zaman lafiya da kidnappers da dai sauransu da abubuwa da yawa. To idan aka samu mutumin da yake da tabi na kwakwalwa ko makamancin haka, wanda muna ganin idan ya samu ragamar jagorancin kasan nan ba zai haifar mana da damar ido ba, kuma da fatan cewa za a aiwatar da wannan kudure da mu matasa muka kawo da kuma ai aiki da wannan shawara da muka bayar.
Matasan sun ce lokaci yayi da za a tsamo masu halin mazanjiya irin su Sa Ahmadu Bello, Nnamdi Azikiwe, Tafa Balewa, Michael Okpara, Obafemi Awolowo, Aminu Kano, Umaru Musa Yar Adua, saboda a danka musu kasar a hannu, domin su matasan sun gaji da rashin tsaro da yunwa da rashin alƙibla da kasar ke tafiya a kai. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.